بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Asabar yammacin 22 ga watan Ramadan shekarar Hijira 1446 daidai da lissafin 22 ga watan Maris 2025 daga masallacin Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin darussa na tafsirin Ramadana na ainihin wato wannan shekara mai albarka insha Allah wannan shine darasi na 14 daga cikin jerin gwanan darussa na tafsirin suratul baqara kafin mu tafi muna mika ta'ziya zuwa ga wani daga cikin malamanmu wanda Allah ya yi mahaifiyarsa rasuwa a jiya professor Alhaji Muhammad Abubakar na garin Maiduguri ya rasa dattijuwar mahaifiyarsa Allah ubangiji ya gafarta mata ya mata rahama ya sa mutuwa hutu ne gare ta kuma ya baiwa iyalanta hakuri da ladan wato rashin da suka yi sannan musayin ummu musulmi na Gaza a cikin addu'o'in mu jama'a kasar Isra'ila ta ci gaba da kai musu harare munana na rashin imani a cikin wannan wata mai albarka ubangiji Allah ya kawo musu dauki Allah ya kawo musu dauki Allah ya karbi shahidan su Allah kuma ya tarwatsa wannan shedaniyar kasa da ta hana su zama a cikin kasashen su a yau insha Allah zamu tashi daga aya ta 28 fadan Allah madaukakin sarki kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
Allah madaukakin sarki yake cewa kaifa takfuruna billahi to yaya kuke kafircewa Allah madaukakin sarki wa kuntum amwatan alhalin ada kun kasance matattu fa ahyaakum sai ya raya ku thumma yumitukum sannan zai kuma mayar da ku matattu thumma yuhyikum sannan ya sake raya ku a karo na biyu thumma ilaihi turja'un sannan kuma zuwa gare shi ake mayar da ku wannan nan aya ta zo ne kamar da Ibn Ashur yake faɗa dan sake maida zance zuwa ga dukkanin mutane wanda Allah ya kira su da suna ya ayyuhan nasu budu rabbakum yanzu gare mu ga baki ɗaya ake sake a fuskantar da wannan magana bayan an yi magana akan dangin mutane daban-daban mu'minai da munafikai da kuma kafirai yanzu kuma Allah ya sake hada mu gaba ɗaya yana yi mana wato wa'azi na bai ɗaya cewa yaya mutane za su kafircewa Allah bayan shi ya sanya su su zama matattu tun farko sannan kuma ya raya su sannan ya sake kashe su sannan ya sake raya su sannan kuma zuwa gare shi za a maida su wannan lafazin kaifa anan ta zo ne da ma'anar istifhami ko dai ta'ajjubi ko kuma littaubih kaifa tana zuwa asali daga cikin adwat da ake yin tambaya yaya amma wannan tambayar anan ba tambaya ce wadda ake neman amsar ta ba tambaya ce wadda ake yin ta don nuna mamaki ko kuma tambaya ce wadda ake yin ta don wato zafafawa wajen wa'azin shine at-taubih sannan da yace wa kuntum amwata alhalin da kun kasance ai kad kuntum amwata wannan wawun ce ta hal kamar yadda malamai suka faɗa Ibn Ashur yake cewa wannan aya ta zo ne don ta juyar da akalan zance zuwa ga dukkanin halittun Allah madaukakin sarki waɗanda aka ambata aka yi dangi dangi da su ana an sake hada su gaba daya za a yi musu wa'azi na bai daya me ma'anan fara ambaton cewa ku kun kasance a mace sannan Allah ya raya ku kuma ya sake kashe ku ya sake raya ku wato mutuwa biyu da rayuwa biyu kuma aka fara ambaton mutuwa sannan rayuwa sannan wata mutuwa sannan rayuwa wanda wannan yana alamta ashe asalin mutum daga mutuwa ne sannan ya zo rayuwa sannan ya sake mutuwa sannan kuma a sake raya shi rayuwa ta har abada a ibnu jarir al-tabari ya kawo a cikin tafsirin sa daga sahabbai irin ibnu mas'ud irin ibnu abbas da wasu cikin malaman tabi'ai kamar mujahid ibnu jabar da abu malik dukkanin suka ce game da wannan aya da kuma irinta dake cikin suratul ghafir fadin Allah madaukakin sarki wa qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabi ya Allah ka kashe musu biyu kuma ka raya musu biyu kuma mun yarda cewa mun yi zunubi ko muna da wata mafita kaga ayoyin ma'anarsu sun yi daya ta fuskar ambaton mutuwa biyu da rayuwa biyu kamar da nan ake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum kaga shine amatta nasnataini ka kashe musu biyu wa ahyaita nasnataini ka raya musu kamar yake cikin suratul ghafir sai suka ce wannan ayar hiya kallati fil baqarati inji ibnu mas'ud da ibnu abbas da mujahid da wasu su suka ce wannan aya cikin suratul ghafir tayi daya da wanda ke cikin suratul baqara ita ce wannan da muke magana wa kuntum amwatan fa ahyaakum saboda haka da yace kaifa takfuruna billahi wannan aya kamar yadda muka ce wannan abun ya fito a matsayin tawbihi ya taho a matsayin wato tankiya wadancan sahabbai suka ce waccan aya ta cikin ghafir daya take da wannan aya ta cikin baqara kuma daya take da irin fadin Allah madaukakin sarki am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ta cikin waqtur ashe basu san an halicce su daga babu komai ba da kuma irin fadin Allah madaukakin sarki hal ata alal insani shinun min ad-dahri dan yakum shay'an madhkura shin dan adam yana tuna an yi wani zamani wanda ya kasance ya zan babu shi ga baki daya kamar ka ce Allah madaukakin sarki watin yana yi ma kafirai yana musu inkari akan abinda suke kudircewa na cewa kawai rayuwa jujjuyawa ce ta yau da kullun saboda wannan theory na Darwin na abin nan na evolution cewa ai rayuwa canji ne daga wani yanayi zuwa wani dan adam ya ta canzawa har zuwa canji kala 16 har ya zama yadda yake kamar da aka sani a tsohuwar kimiyyar Darwin da an yi watsi da ta tintini to ai akwai masu irin wannan mugun aqidar tintini su ne Allah yake mai musu da martani a nan cewa ya za ku kafircewa Allah bayan shi ne jujjuya ku daga hali zuwa hali al-imamu al-mawardi ya yi fassara mai fa'i akan wannan gaba ta aya a inda yake cewa wa kuntum amwatan ila akhirihi fihi sittatu ta'wilat fadan Allah da yace kun kasance matattu sannan na raya ku sa'annan kuma zan sake kashe ku kuma in sake raya ku yace akwai fassarori guda 6 na daya wa kuntum amwatan ay lam takunu shay'an ma'ana kun kasance matattu da babu ku shine kuma da Allah yake cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura fa ahyaakum ay fa khalaqakum da babu ku sai Allah ya halicce ku thumma yumitukum sai kuma Allah ya kashe ku ai ba'adan qida'i ajalukum wannan rayuwar da muke ciki shine fa ahyaakum kuma kowa zai mutu a wannan rayuwar bayan ajalin shi ya kare thumma yumitukum sai Allah ya kashe mutum bayan ajalin shi ya kare sai wanne kuma thumma yuhyikum sai kuma tashin alkiyama fa idahum qiyamun yanzuru bayan an yi busa kaho ta biyu wanda za a tashi ranar alkiyama wannan ra'ayin shi ne magana ibnu abbas da ibnu mas'ud kuma shine abinda mafi yawan malamai suka goyi baya sai ibnu jarir al-tabari da makamantansu fassara ta biyu kuntum amwatan fil quburi kun kasance kun mutu an saka ku a kabari wato yanzu wannan ita kuma fassara tana magana ne akan daga sanda mutum ya mutu wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wato sai zama wannan zancen za a yi makafirai shine bayan an riga an kashe su shine za a yi mamakin rashin imanin da suka yi a duniya Allah ya ce musu wa kuntum amwata ai da kuna cikin kabari ku riga kun mutu fa ahyaakum sai Allah ya sa aka tashe ku dan tambayar kabari tashin da za mutum bayan an riga an yi jana'izar shi an je an rufe shi an bada baya kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko kun san cewa da zarar ku rufe mamaci Allah zai turo mishi mala'iku su zo su tashe shi su zaunar da shi su tambaye shi man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa ma amaluka da sauran tambayoyin da za a yi mishi kamar da yake a cikin hadisin Bukhari da Muslim to shine fa ahyaakum lil mas'alati thumma yumitukum sannan bayan an gama yi muku tambayoyin nan sai kuma a sake zari ran shine mutuwa ce kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutumin kirki ne bayan an gama mishi tambayoyi za a nuna mishi gidan shi na aljanna a ce kai sa'a tunda kai imani ga gidanka aljanna Allah ya so ka da kai kafirci daga gidanka can na wuta sai ya ji dadi yayi murna yace to a taimaka mini a bani dama in koma in sanar da iyalaina cewa ni na tsira sai ya ce mishi a'a ba a koma duniya idan an mutu kai dai kwanta kai bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mumini sai ya ga tsakankanin baccin da yayi da kuma tashin alkiyama komai tsawon shekaru kamar baccin safe da ango yake yi kamar an gaba mishi kalace zai ga kawai ayi tashin alkiyama to shine thumma yumitukum tabiyu wannan kashewa da za a yi mishi bayan an mishi fil quburi ba'da musa'alatikum thumma yuhyikum sannan Allah ya sake tada ku wato rana alkiyama bayan an yi busar kaho wannan shine wato maganan Abu Salih fassara shi kenan cewa ana magana ne akan daga sanda mutum ya mutu a kabarinsa zuwa tashin alkiyama na uku kuma shine fassarar da aka samu daga Qatada yace fadin Allah madaukin sarki kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ai fi aslabi abaikum kun kasance matattu a jikin tsatsan iyayen iyaye da kakanni da duk sauran dangi sa'ad da za a halicci kowane dan adam duka jin din jikinsa jin din halittarsa yana nan a warwatse a jikin zuriyar iyaye da kakanninsa lokacin da Allah ya yi nufin a halicce shi a sa'ad da mahaifinsa ya fitar da maniyin da Allah ya yi nufin da shi za a halicce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an tattaro gabaki ɗaya ƙwayoyin halittar iyayensa din nan sai an tattara su wuri guda sai Allah ya sa mala'iku su tsakuru wani abu a ciki da shi za a yi zubin halittarsa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga nan ne ake samun kamantakekeniya a cikin ƙwayoyin halittar maniyin da za su fita suna ɗauke da duka ƙwayar halittu na iyaye da kakannin shi kabiran an kabire wanda Allah ya kaddara shi ne za a yi halittar shi da shi sai zama sashe ne na wani jininsa shi sa ake haifan yaro sai ya kama da wani cikin kakannin shi wanda ba a sani ba a ɗabi'a ko a halayya ko a kamanni ko a tsawon shekaru ko a irin baiwa da Allah ya mishi shine wa kuntum amwatan ai fi aslabi abaikum fa ahyaakum sai Allah ya raya ku wato ai akhrajakum min butuni ummahatikum wanda Allah yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an thumma yumitukum sannan sai Allah ya kashe ku bayan ya fito da ku yace wannan mutuwar da muke a duniya almutatu lati la budda minha thumma yuhyikum sannan ya ƙara tasan ku dan a hisabi ranar alkiyama wannan ita ce fassarar Qatada sai fassara ta hudu shine kuntum amwatan shine wato ba'dal mithaq alladhi akhadha Allahu alaykum je mun yi magana akan al-mithaq wato shine al-alamud durri da Allah madaukin sarki ya halicci annabi Adam ya fitar da dukkanin jinsin jikoki da ƴaƴan shi da zuriyarsa to wannan shine rayuwar farko to daga wannan rayuwar fa amataku sai Allah ya kashe ku bayan wannan rayuwar shine kuntum amwata mutuwar da kuka yi ta farko bayan wannan rayuwar ta alamud zari fa ahyaakum sai kuma Allah ya raya ku bi an khalaqakum fi butuni ummahatikum shine ya tashe ku a cikin cikin iyayenku ya fitar da ku da rayuwarku kuma yumitukum sannan ya kashe ku ba'adan qada'i ajalakum fi dunya wannan mutuwar ta dunya kuma yuhyikum ya karata da ku ranar alkiyama wannan ita ce fasarar Ibn Zaid ita ce fasara ta hudu fasara ta biyar ita ce fasara da aka samu daga ainihin wato wasu cikin malamai suka ce abinda ake nufi da kuntum amwatan shine annan mautatal ula mufaraqatu nutfatur rajuli jasadahu ila rahimil mar'a mutuwar farko ita ce kwaya halittar maniyi wanda mutum ke fitarwa sa'ad da ya sadu da matarsa da Allah ya nufin a samu da a wannan zangon da kwaya halittar take ci bayan fita daga gadan bayansa kafin ta isa cikin mahaifa ta zama ta yi fertilizing fetus kwai na halittar mace to a wannan zangon ya riga ya mutu shine mutuwar farko idan ya je ya shiga cikin matar yana nan dai a mace fa hiya maitatun min hin khurujiha min jasadihi ila an yanfakha ruhu fiha yana nan bai da rai daga san da ya fita har zuwa zaman shi a cikin mahaifa har sai bayan wannan atwar din 40 yawman nutfatan mudghatan alaqatan thumma yunfakhu fihi ruhu shine fa ahayakum ke nan nabi maniyin ya fita ya shiga cikin mahaifa to shine yana cikin mutuwa ke ana nan sai Allah ya sa a sa mishi ya juya daga maniyi zuwa gudan jini zuwa gudan tsoka a sa mishi kashi a sa mishi fata a hura sai a hura mishi rai to shine fa ahayakum sai ya raya ku faj'alaha basharan sawiya sai Allah ya sa ya zama mutum daidaitacce ya fito da shi duniya kuma yumituhu almautata thaniya sannan ya kashe shi mutuwa ta biyu wannan ta duniya biqabdir ruhi minhu ta hanyar karbar rai fa huwa mayyitun ila yawma yunfakhu as-suh nan kuma ya kara mutuwa har zuwa hurin kaho fa yaruddu alayhi ala jasadihi ruhahu sai kuma a mayawwada wannan jikin ransa wato mutuwa farko shine mutuwar maniyi rayawa farko shine rayawa rai da aka hura mutum a cikin uwarsa sannan ya fito duniya mutuwa ta biyu tace wannan mutuwa da kowa ya sani wani ne rayawa ta biyu shine rayawa da za a yi mutum bayan an busa kaho busa kaho na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka busa kaho na biyu Allah madaukakin sarki zai aiko da wani ruwan sama mamaku ruwan sama zai zuba a ko ina a cikin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ruwa shine zai dinga ratsawa cikin kaburbura da duk inda masu rai suke kwance yana zuwa zai jika wani dan kankanin kashi wanda wani kaman socket ne dake jikin pelvis wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan kashin shi baya narkewa bai komawa kasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga wannan kashin ne Allah zai tada matattu shine summa yumitukum summa yuhyikum tabiyu fayaudu hayyan sai aga ya tashi ya zama mai rai li ba'athil qiyamati domin wato taron alkiyama fadhalika mautatani wa hayatani kaji mutuwa guda biyu da rayuwa guda wannan shine ra'ayi na biyar game da fassarar wannan aya kamar yadda al-Imam al-Mawardi ya kawo waje na shida shine kuntum amwatan kun kasance matattu ai khamilin dhikr ku larabawa kun kasance ba wanda ya san ku ba ku da daraja komai a duniya ku ba wata al'umma ce ta zo a gani ba ku da civilization ba ku da political power ba ku da kowa darisul athar ba wanda ya san ku fa ahyaku sai Allah ya raya ku shine daga ambaton al'umma larabawa sakamakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin musulunci da alqur'ani kuma yumitukum ana nan kuma Allah zai kasa da ku ya ku larabawa to zama ba kowan kowa ba kuma yuhyikum sannan kuma sai ya daga a wannan dai bangaren kuma aka kara cewa wasu aka kara cewa a ana magana akan individuals ne kuntum amwatan zaka zama ba kowa ba sanda aka haife ka kai ba kowa bane kai ordinary jariri kuntum amwatan kai ba kowa bane thumma yuhyikum, Allah yaso sai ya daga darajarka ka zama wani mutum a duniya a ji labarinka, thumma yumitukum, ana nan kuma sai Allah ya kashe ka wannan darajar da komai ta tafi ba kuma kai bane, thumma yuhyikum kuma ya tashi ka ranar alkiyama kamar yadda ka zo farko ordinary shine laqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, kun dawo mana kamar da muka dace ku ba kowan kowa ba, kuma duk abin da muka ba ku kun bar shi a duniya. Waɗannan duka fassarori ne mabambanta da malamai suka kawo game da wannan aya. Shi yasa Allah yake cewa a cikin suratul jasiya, qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi walakinna aktharan nasi la ya'lamu. Allah ya ce ka ce musu Allah shine yake raya ku kuma shi yake kashe ku kuma shi zai tattara ku rana guda a taron alkiyama a cikin aljafiya kenan ko. Waɗannan fasarorin duka akwai su, malamai sun yi su, kuma zaka ga dukkanin su sabanin yana faruwa ne akan menene na farkon nan, akan cewa me ake nufi da kuntum amwata, amma wajen na ƙarshe cewa thumma yuhyikum duka ya tabbata cewa a rayuwar lahira da ra'ayi ne, da kuma cewa yumitukum mutuwa ta biyu ita ce wannan mutuwa ta duniya da aka sani wadda kowa ke jiranta. Allah ka sa mu cika da imani. To wannan aya an yi istishhadi da waɗannan wato wannan aya akan tabbatar da hukunce-hukunce da muka ji, za kuma mu ji su a nan gaba, shine tabbatar da cewa lallai akwai mutuwa, sannan akwai rayuwa, sannan kuma za a sake mutuwa, sannan za a sake rayuwa. Wato wannan rayuwa ba ita kadai ce wanda ka gani din nan, kamar da Allah yake cewa hal ata'al insani hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtali waja'alnahu sami'an basira. Wannan da ka gani rayuwar nan ta jarabawa, to akwai kuma gidan sakamakon jarabawa wanda zai biyo bayan wannan rayuwa. Ibnu Athiyya yake cewa a cikin duka waɗannan fassarori guda shida, fassara ta farko ita tafi inganci. Wacce ce fassara ta farko? Ita ce wanda yace kuntum amwatan ay lam takunu shay'an, da babu ku, fa ahyaakum ay khalaqakum, sai Allah ya halicce ku, thumma yumitukum, sai Allah ya kashe ku bayan ajalinku, thumma yuhyikum, sannan ya tada ku ranar alkiyama. Suka ce wannan ita ce fassara mafi a'ala, saboda malamai da dama cikin sahabbai ita suka ambata, kuma ita ce wanda ya kamata a tsaya akai. Kuma bayan malamai cikin sahabbai, manyan malaman tafsiri kamar Imam Ibn Jarir da muka fada, da Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, da Imam Abul Fida Isma'il Ibn Kathir, da wasun su dukkanin su wannan fassara ita suka tafi akanta. Jarullahi Az-Zamakhshari a cikin tafsirinsa Al-Kashaf yana cewa in wani ya tambaya ya ce me yasa adafin ya bambanta, muka rubuta siyakin ayar wa kuntum amwatan fa ahyaakum, sai aka yi adafi da fa'ul wata ke nuna yanzu-yanzun nan abin ya faru, babu tarahi, yana nuna adafi ne wanda suke bin bayan junansu. Amma na biyun sai aka ce thumma yumitukum, sa'annan kuma can daga baya kenan, wato at-tartib wa tarahi, thumma yuhyikum shi ma sa'annan can daga baya, thumma ilayhi turja'una, kaga na farkon an yi shi da fa'ul fa ahyaakum, amma na biyun da thumma, na uku ma da thumma, yace to idan wani ya tambaya yake cewa lima kana al-ataful al-awwal bil fa wal iqadi bi thumma, me yasa aka ce fa'ul na farko sauran kuma aka ce thumma thumma thumma, yace qultu, sai in ce maka inji Zamakhshari, li'anna al-ihya al-awwal qad ta'aqqaba al-maut bi ghairi tarahi, qad ta'aqqaba al-maut bi ghairi tarahi, saboda rayawa ta farko din da aka ce kuntum amwatan fa ahyaakum, kun kasance ba ku da rai sai Allah ya tada ku, wato maniyin nan da ke cikin mahaifa da tada shi da Allah yi lokaci guda ya faru, amma sauran fa bayan rayuwar duniya, wa ammal mautu, ita ko mutuwar da mutum yake yi, faqat taraha anil ihya'i, tana da dan nisa tsakaninta da rayuwarka. Galibin mutane ba ran da aka haife su suke mutuwa, sai an haife su sun girma sun ci rayuwarsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa amaru ummati ma baina 60 aw 70 mafi yawan mutane rayuwarsu a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin shekara 60 da 70 da haka wannan ya cancanta a ce thumma daga nan kuma bayan wannan kuma wa ammal mautatu aw ammal mautu faqad taraha an ihya wal ihya'u thani kadhalika sa'annan rayawa ta biyu wanda za a raya mu bayan mutuwa ta nan duniya shi kuma shi yafi kowanne ma tsawo banda lahira saboda wani zai rayu a kabari dubban shekaru wani ɗaruruwan shekaru wani bai san ba a san ma iyakaci ba sai dai Allah kaga wannan shi ma ya cancanta a ce thumma ahyaakum sannan kuma thumma yumitukum thumma yuhyikum wa kadhalika taraqi wa kadhalika mutaraqin anil mauti in urida bihi an nushuru taraqiyan zahira haka nan kuma wato daga mutuwa zuwa tashi shi ma akwai nisa al-imamu ibn al-qayyim yayi wata magana wacce take mai fatkar fa'ida shi ma game da wannan aya a cikin littafin shi mai suna bada'iul fawaid a cikin mujalladin sa na hudu a inda yake cewa wannan aya tana a cikin ta akwai istidlalun qati ala anna al-imana billahi amrun mustaqirrun fil fitri aya tana tabbata mana da cewa imani da Allah wani abu ne tabbatacce a cikin halittar mu wal uquli da kuma cikin hankalin mu wato koda mutum kafiri koda mutum ya kiyada da Allah amma dai a cikin qararatu qalbihi a cikin asalin halittarsa akwai wani abu da ke tabbatar masa akwai Allah koda yayi girman kai yayi taurin kai ya ki imani ibnu qayyim yake cewa saboda haka wa annahu la udhra li ahadin fil kufri bihi albatta ba wanda yake da uzurin kafirci wanda duk yayi kafirci ya bautawa wani Allah koda wai yana ganin wai saboda abu a mai wa'azi ba wanda ya taba mushi wa'azi ko ya kanta da shi alqurani wannan bai da uzuri in dai yayi kafirci yayi maguzanci ya bauta wani Allah to bai da uzuri saboda a cikin fitrarsa akwai tabbatar da cewa akwai Allah yace fa zakara arba'ata umuri aga Allah ya ambatan mana abubuwa guda hudu amatakum fa ahyaakum thumma amatakum thumma ahyaakum guda hudu ko guda ukun farko salasatun minha mashhudatun fi hadha al'alam na guda ukun farko kowa ya san su kuma kowa yadda cewa da can babu shi shine kuntum amwatan kowa yadda cewa samuwa shi akai daga baya shine fa ahyaakum kuma kowa ya yadda cewa tare na zai mutu shine thumma yumitukum ba wanda yake musu wannan to me yasa mutane warabi'u muntazarun na hudun shine thumma yuhyikum na karshe wanda za a zo fa idahum qiyamun yanzuruna ayi hisabi to me yasa wannan na hudun mutane suke karyata shi me yasa shine yake cewa ka annahum kaunuhum kanu amwatan la arwaha fihim kowa ya san cewa da babu shi ba shi da rai bal lutufan wa alaqan wa mudgatan mawatan la hayata fiha kowa ya san cewa da can shi udan abin nan kwayar halittar mani ce daga nan ya juye zuwa jini zuwa tsoka zuwa ainihin wato wani gangan jiki wanda babu rai sannan na biyu kuma inna hu ta'ala ahyahum ba'da hadhihi al-imata bayan Allah ya sa an halicci jikinka a cikin mahaifan mamanka sai kuma ya sa aka hura maka rai da uku kuma kuma inna hu ta'ala yumituhum ba'da hadhihi al-hayat kuma kowa ya san bayan wannan mataki na biyu an haife ka da ranka kuma Allah ya dauki rayuwarka wata rana waɗannan guda uku duka ba wanda yake musu su na hudu shine kuma thumma yuhyihim ba'da hadhihi al-imatata fayarji'una sannan Allah zai kara tasammu bayan mutuwa ya maida mu wajensa fama balul aqili yashhadu thalathata al-atwar al-awwal wa yukaththibu bir-rabi yayi mutum mai hankali ya yadda da waɗancan guda uku amma ya ƙaryata na hudun komawa zuwa wurin Allah wanda kuma wannan na hudun shike da alaka da imani shike da alaka da tsira yace wahalir rabi'u al atwar min atwar at takhliqi bil ladzi ahyaakum ba'da am kuntum amwatan thumma amatakum ba'da an ahyaakum mal ladzi ya'jizuhu an ihya'ikum ba'da imatatikum Allah da babu ku ya samar da ku kuma bayan ya samar da ku ran da ya ga dama ya kashe ku kuma yace zai iya raya ku abin wanda ya samar da kai babu komai ai yafi mai sauki ya dawo da kai daga abin da ya samar a baya me yasa mutane ba sa yin imani da wannan ibn qayyim yake cewa fa fi hadhihi al-aya al-istidlalu ala wujudi al-khaliq wa sifatihi wa af'alihi, wannan aya tana nuna cewa akwai Allah, sannan Allah yana da siffofi, Allah yana da ayyuka, Allah kuma yana da kiyamar da zai tattara mutane ranar da ya ga daman ta da ita. Wannan kenan. Wannan aya tana da fawaidu da yawa. Daga ciki akwai al-Allama ibn Uthaymeen yake cewa a cikin wannan aya akwai nuna tsananin inkari, tsananin wa'azi mai zafi ga wanda ya ƙaryata samuwar lahira da samuwar tashin alkiyama. Shi yasa ma aka zo da shi da sigar ta'ajjubi, shine cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Wannan cewa yaya haka, a cikin shi akwai mamaki kuma a cikin shi akwai tankiya. Kamar da zaka fada wa mutumin da kaga yana yin wani abin da bai dace ba, cikin tsawa ka ce mishi yaya haka wane, wato kana mamakin dan ne zai yi wannan, kuma kana mishi cewa bai dace yayi ba. To a ciki akwai wannan tsananin, wato in an zo yin wa'azi ko nasiha wacce take a cikin ta akwai mummunan laifi, babu laifi dan an tsananta wajen fadan magana mai zafi da ke nuna mamaki da yin wa'azi mai zafi. Na biyu, wannan aya tana nuna mana cewa lafazin al-maut ana iya kiran duk abu mara rai a kira shi da suna matacce, ba wai sai wanda yake da rai daga baya kuma ya rasa ran ba, wato duk abin da ko da rayuwa bata gabata ba za a iya ce mishi matacce. Babu sharadi kafin a kira abu matacce a ce sai ya taɓa rayuwa, saboda Allah ya fara da cewa wa kuntum amwatan fa ahyakum, wato in an ce abu matacce ba dole sai ya zama mai rai ba, kamar da Allah ya faɗa game da sauran halittu da yake cewa kamar gumaka da yace amwatun ghayru ahya wama yash'uruna ayyana yub'athu. Kaga gumaka ai ba su taɓa yin rai ba, amma Allah ya ce musu matattu waɗanda ba su da rayuwa. Kamar yadda kuma Allah yake cewa wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha, kuma daga cikin ayoyi cikin suratul yasin daga cikin ayoyi akwai matacciyar ƙasa, ita ce ƙasa a lokacin rani sunanta matacciya. Allah ya ce fa ahyaynaha, muka raya ta. Daga cikin fiqhun da malamai suka fitar a wannan aya har ila yau akwai batu game da cewa hukuncin jariri idan aka haife shi bai yi motsi ba, to hukuncin shi ɗaya da matacce, saboda haka ba za a mai hukunci irin na hukuncin mai rai ba. Ina ake yin hukunci da irin wannan abun? Shine idan akwai matsala ta gado, mutum ya mutu ya bar mace da ciki, aga a ƙa'idar shari'a za a jira har sai ta haihu, sannan a raba gadon. Da ta zo haihuwa sai ta haifi ɗa, sai ya zo babu rai, aka tabbatar da sanda ya iso duniyan nan babu rai a tare da shi. Yanzu wannan ba za a yi mai hukunci cewa ai mutuwa ya yi daga baya bayan an hura mai rai, saboda haka yanzu ya mutu bayan mutuwar babansa, saboda haka yana da gado, ba za a yi mai wannan hukuncin ba. Muka baki cewa ai asali ana hura ma jinjiri rai bayan kwanakin da ya jujjuya daga kasancewar shi maniyi, gudan jini, gudan tsoka a cikin mafi ƙarancin kwanaki 48 sai a hura mishi rai. To idan aka hura mishi wannan ran, yana nan da ransa, amma kuma da ya tashi fitowa sai ya fito a mace, to za a ɗauki cewa hukuncin wa kuntum amwatan, kun kasance matattu, to mutuwa ita ce asali gare shi, ba za a mai hukunci akan cewa ai an hura masa rai, saboda ka ba yi da gado na wancan mahaifin nasa da ya rasu, kuma ba dole sai an mishi sallah ba, saboda yanzu ba mutuwa ya yi irin wannan mutuwa da ainihin wato ake gani a duniya ba. Sannan kuma a lokacin ba dole sai an kai shi makabarta ta musulmi ya rufe shi, saboda yanzu hukuncin shi ɗaya da ɓari, inda aka samu ya sawwaka za a iya rufe shi. Idan an mai jana'iza an kai shi makabartan musulmai, to sai dai an yi haka a matsayin mustahabi, amma hukunce-hukuncen mai rai ba sa gudana a kansa. Wannan yana da gaske abinda malamai suka fitar a wannan aya. Har ila yau wannan aya tana nuna cikar ƙudurar Allah maɗaukakin sarki ta yadda yake iya sanya rai a jikin mataccen jiki, sannan kuma ya cire ran sanda yake so kuma ya dawo da shi sanda yake so wannan rai dake jikin dan adam shike sa dan adam yayi motsi yayi rayuwa ya ci gaba da girma ya ci gaba da fahimta ya ci gaba da lissafin shekaru da kwanaki da burace-burace da zaran Allah ya cire ran shikenan jikin bai da wani amfani jikin ya kuma gawa wannan ran shine kadai abin da ke bambance rai wato mai rai da mara rai kisa da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bada amsa yake cewa yasaluka an ruhi qul ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila suna tambayan ka game da rai kace musu rai wani sha'ani ne na ubangiji mutane ba za su iya fahimta shi ba kuma ilimin da aka ba mutane dan kadan ne su daina tambaya game da ruhi Allah ya nuna mana karfin kudrar sa anan cewa in ya sa wa dan adam rai sai dan adam ya fara magana ya fara growing ya ji yunwa ya ci abinci yayi soyayya yayi kiyayya yayi bacci ya tashi ya nemi duniya yayi kaza duk fadi tashin da yake saboda akwai rai a jikin shi ana ciraran duka waɗannan gaba ɗaya sun tsaya cik wannan kadai ya isa kudura ta Allah da buwayarsa sannan kuma wannan aya har wa yau tana tabbatar mana da cewa akwai tashi bayan mutuwa akwai rayuwa bayan mutuwa wanda an samu mutane da dama suna inkarin samuwar rayuwa bayan mutuwa daga cikin kafirai su kansu na Makka din da sauran kafiran wasu duniyoyi da kafirai ma irin na wannan zamanin ga su nan sun yawa a cikin al'umma wanda yake ci musu dahariyun wato wanda ba su yarda da akwai lahira ba shi yasa kamar yadda muka ambata tun a darasi na farko na suratul baqara za a tana cewa suratul baqara daga cikin muhimman ainihin wato maqasid dinta akwai tabbatar da alhayatu ba'dal maut shi yasa ma har Allah ya buga samfurin wato samfoti da yawa mutane da zamu bi mu ji bayani akan san Allah ya kai mu daidai wajen na inda ya kwatanta ta da matacce a nan duniya da mutane su gani su hankalta saboda haka Allah yana rayar da matattu bayan sun mutu kamar yadda yake cewa man yuhil izama wa hiya ramin yace qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli khalqin alim suna tambaya suna cewa wane ne zai tayar da zai raya waɗannan kasusuwa bayan sun radaddage ramin shine irin kashi da zaka gani ya zama fari sal babu komai a jikin shi ya zama kawai kwarangwal ko da kashin saniya ne idan aka wurgar da shi bayan tsawon shekaru zaga yayi fari kamar alli babu bargo a jikinsa babu ragowar nama babu alama halitta babu karnin nama ya zama bushashshe kamar kara to shine izaman baliya ko izaman ramimata wani iraya su wani dawo da waɗannan abubuwan halitta sai Allah ya ce ka ce musu qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra Allah wanda ya kera su tun farko shi da iraya su wa bi kulli khalqin alim kuma shi ya san dukkanin halittunsa babu wata halitta da za ta guje ma a ce ba a tashi ta ranar alkiyama ba babu wani mutum da ya isa ya ce wai shi ya shiga wata kwana ko kuma wai saboda shi konewa yayi a cikin gobara ko ruwa ya fada ba a ganshi ba ko mutuwa yayi a hatsarin jirgin sama yayi ragaraga ba a ga komai nashi ba ba ya ce ba za a tare shi ba babu wanda ya isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani mutum cikin mutanen da hadisi na cikin Bukhari cikin kitabu da al-khalq wanda saboda ta'annatin da yake yana yin laifi kuma ya san Allah ya san yana yi sai ba ya yin shi sai ya ce ina mutu ina so ku kona gawata ku yi cremating ina gaba daya bayan an kona a sa a turmi ko injin nika na dutse a nika sai ta yi laushi ta zama toka sai a je bakin teku a nemi inda iska take dagawa sai a sheƙar da wannan tokar ta bi iska wai ce saboda yana tsoron kada Allah ya kama shi gare in yaka yana ganin kawai za a rabu da shi yana mutuwa ko aka yi mishi duk wannan abin nan ana gamawa sai Allah ya sa mala'iku ya ce ku tattaro komai nashi a sake hada shi a sake moldin din shi a mai da shi da rayuwar shi aka tattaro shi aka tsugura da shi a gaban Allah Allah ya ce mishi me yasa kai wannan kana ganin kana da dabara da zaka bace min ne ce wallahi ya Allah ba dabara nake tsabaragen tsoron gamuwa da kai nake tsammanin cewa idan nayi haka ba zan gamu da kai ba sai Allah ya ce to kaje na yafi Allah ya yafi mushi saboda buwayar Allah ba kuma ce akai kaje ka fada ba a ce kai ma a maka ba mu wanda zai maka yanzu ko ka ce ai ma bala'i Allah ya sa mu gama duniya lafiya sai Allah ya ce wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a na'am
huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan wato kaddararsa da buwayarsa da wasu daga cikin siffofinsa yace huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine wanda ya halittar muku ma fil ardi duk abinda ke cikin duniya lakum Allah ya halitta don ku ne ma fil ardi abinda ke cikin duniya jami'an gabaki daya thumma stawa ila sama sannan kuma ya daidaita zuwa ga sama fasawahunna ya daidaita su sab'a samawati sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah shi masani ne na komai anan Allah yana ci gaba da yi mana bayani ne idan muka lura kamar yadda yake cewa kaifa takfuruna billahi yaya kuke butulcewa Allah wanda ya kuna matattu ya raya ku ya sake kashe ku ya sake raya ku to kuma daga cikin siffofinsa shine wa huwa allazi wato kaifa takfuruna billahi allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a adafi ne akan wannan yaya kuma za ku kafircewa Allah wanda Allah din nan shine wanda ya halitta muku abinda ke cikin duniya gabaki daya Allah madaukakin sarki yana bada labarin cewa komai da ke cikin duniyan nan ya halitta ne dan mutane domin ita ƙasa gabaki dayanta Allah madaukakin sarki ya halicce ta ne dan ta zama abin amfani ga mutane ayan annabi da usakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ya kuwace muku abin da ke cikin sammai daga abin da ke cikin ƙasa naku ne gabaki daya wato Allah ya yi dan adam kamar yadda ya sa shi ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wanda zai wakilce ni a bayan ƙasa dan adam shine wakilin Allah a bayan ƙasa taka Allah ya bashi dama shine halitta mafi daraja a bayan ƙasa wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri Allah ya ce mun girmama dan adam mun sa shi yana iya hawa tudu ya tafiya yana iya hawa ruwa ya tafiya saboda ka duk wani abu da ke bayan ƙasa to Allah ya ba dan adam damar ya sarrafa shi kama tun daga kanta ita kanta ƙasar dan adam yana mallakan ƙasa yayi arziki da ita yayi noma yayi kiwo a kai ya gina gida ya ɗebe ta ya sarrafa ta ya fitar da albarkatun da ke cikinta waɗannan albarkatu ya sarrafa su zuwa arziki zinariya da azurfa da tagulla da a cikin ƙasa ne sannan idan an yi mishi mutuwa ya rufa mamacin shi a cikin ƙasa sannan ruwan sama da Allah yake zubarwa da yake zubar da shi a ƙasa ɗan adam ya sarrafa shi ya noma abinci ya taskace ya yi dam ya yi noman rani ya taskace ya cire abin da ke ciki na ayon duk Allah ya sarrafa ya ba shi wannan sannan kuma ita kanta hasken rana Allah ya ba ɗan adam dama ya amfana da ita wannan hasken rana shi yake raya halittu da tsirrai yanzu kuma ɗan adam har ya samu dabarar ma da zai iya tato shi ya taskace shi ya sarrafa shi zuwa wani energy din daban kamar yadda ake yin solar energy Allah ya ba ɗan adam dama ya tafiye-tafiye cikin bayan ƙasa kulumin rizqihi gashi nan ja'ala lakum al-ardha zalula famshu fi manakibiha wa kulumin rizqihi ɗan adam daga cikin siffofinsa madawwama shine bai zama wuri ɗaya ya dinga exploring kenan yayi nan yayi can ya je nan yayi kasuwanci ya je nan yayi noma ya je nan ya kai hari ya ƙara faɗin ƙasar shi ya je can yayi aure yayi ƙaura gaba ɗaya ya bar inda yake koma can tunda Allah ya ce ɗan adam haka yake wannan gararan ba a cikin duniya da haka duk wanda ka gani a wani waje idan aka yi bincike ya kai bincike sai a gane ashe ma ba nan yake ba da ko shi a nan yake iyayen shi ba a nan suke ba ko iyayen shi a nan suke kakannin shi ba a nan suke ba kiza yana daga cikin ƙauyenci ka ji wannan wani gorin ƙasa cewa ai ku baƙi duk wanda aka bincika asali za a tarar bakone shi kawai dai wani ya riga wani zuwa a bakuntar wannan dai yana cikin manafi sannan Allah ya tsirar da tsirrai iri daban-daban bishiyoyi da ƴaƴan itatuwa da tsirrai waɗanda ake yin magani da wanda ake yin abinci da wanda ake sarrafa su a yi duk abin da aka ga dama a yi sutura a yi kala wanda ake yin mastara kala da shi sannan Allah ya halicci dabbobi na ni'ima waɗanda ake cin namansu a sha nonansu a saida su a yi arziki a tara su a matsayin dukiya a yi amfani da wasu sassan jikinsu wajen yin wasu abubuwa gashin jikinsu a yi tufafi fatar jikinsu a yi takalmi ƙasusuwan jikinsu a yi kaza a yi kaza a yi kaza duka waɗannan shi ne Allah yake cewa خلق لكم ما في الأرض جميعا Allah ya halitta muku gabaki daya abin da ke cikin ƙasa dukkanin shi Allah ya halitta muku shi Ibn Jarir yake cewa li annal arda wa jami'a ma fiha li bani adama manafi saboda ita ƙasa da duk abin da ke cikin ta abin amfani ne ga ƴan adam am imma fid dini ko dai musu amfani a addini ta yaya ya zama fa dalilun ala wahadaniyati rabbihim in ka kalli abin da ke cikin duniya gaba daya zai amfane ka wajen ya saka fahimci akwai Allah mahalicci kwaya daya wa in ma fi duniya ko ya maka amfani a rayuwar ta duniya fi ma'ashika wanda zaka rayuwa da shi fa ma'ashun wa balagun lahum ila ta'atihi wa adaw fara'idi wanda zaka samu rayuwar ka a ciki da abincinka da suturarka da wurin kwananka da arzikinka duka a nan duniya ake samun shi sannan kuma idan kai musulmi ne ko mumini wannan abin da ka samu ya taimaka maka wajen ci gaba da Allah biyayya ka ci abinci ka samu karfin yin sallah ka samu arziki ka yi sadaka ka yi kyauta ka yi zakka ka sada zumunta ka samu arziki ka je ka yi ibada a ɗakin Allah wanda ita ce aikin haji da makamantansu duk wannan yana cikin arzikin da ainihin wato ake samu a cikin duniya wannan kenan game da watin batu akan farkon wannan aya fadan Allah madaukin sarki huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a idan mun zo insha Allah a gobe za mu saki koma kan wannan aya dan jin ƙarin bayani game da ita insha Allah bari mu yi attempting wasu daga cikin tambayoyi akwai wata tambaya da ina ga tana da alaka da irin karatun da muka yi wani ne yake cewa wai ku ji tambayar jama'a wai ina ne lahira ni ma kana nan kan tambaye na ce to yadda bawon Allah ne ce to ina ne lahira lahira shine garin da za a je bayan wannan garin da muke ciki duniyar da take bayan wannan duniya ita ce lahira wanda kuma kowa sai ya je ai kaga wannan tambaya ce mai ban mamaki ko ina ne lahira to sai ina za a fara amsa wannan tambayar Allah ya kyauta wannan yace wai shin akwai zakka akan gidaje na haya da kuɗin da ake fitowa na zakka koko da kuɗin da ake fitar da zakka ko da gidajen abin da ake cewa aqarat landed properties gidaje da gonaki da filaye da ire-irensu suna da hukunce-hukunce ɗayan guda huɗu ne a zakka kamar yadda malam Salihul Munajjid yake faɗa na farko akwai wanda mutum yake da shi saboda buƙatar kansa gida ko fili wanda ka mallaka don ka rayu a ciki wannan bai da zakka kwata-kwata komin darajarsa bai da bambanci da motarka da wayarka da kwamfutarka da kayan aikin da suke gidanka su TV da kujeru da duma duk ba su da zakka komin darajar shi na farko kenan na biyu kuma akwai wanda yake na kasuwanci wato kai ɗan kasuwa ne mai siyan ƙasa kana siye kana siyarwa ko gidaje kana siye kana siyarwa to wannan kayan kasuwanci ne suna da zakka za a yi zakka ta hanyar yi musu kima duk shekara na uku akwai filaye ko gonaki waɗanda ake noma a cikinsu su kuma wannan su filin gonar ba ta da zakka a matsayinta na ƙasa amma mahsulat ɗin abinda aka cire daga gonar shine yake da zakkan noma sai kuma na hudu shine wanda ya faɗa a cikin tambayar mutum ya mallaki gidaje da yawa kuma duka haya ake a ciki ya ba da haya ya yi leasing ya yi kaza ya yi kaza to wannan su ma gidajen ba su da zakka amma kuɗin da ake samu na hayan suna da zakka domin su ma kayan kasuwanci daidai suke daga man kana da motoci ko kana da babura ko kana da wani kamfani wanda yake wata sana'a kaga shi wannan kayan kasuwa ne a matsayin kayan aikin kasuwa amma kuɗin da ake cirewa daga ciki to su ne suke da zakka kamar kana da gidan biredi ko gidan ruwa ko gidan madara waɗannan kayan aikin da su shanun da abin da ake tatsan ko kuma mixer ɗinka da oven ɗinka da gwangwanayen biredinka duk ba su da zakka amma abin da ake samu na riba ake tarawa idan ya kai zakka za a mai zakka to haka gidajen haya suke idan an shi kuɗi an shi miliyan kaza ko biliyan kaza ita wannan biliyan kaza ɗin tana da zakka amma asalin property ɗin bai da zakka Allah ya sa an gane kan zancen ya ce kuma waya mutum zai yi ya samu yaƙini wajen roƙon Allah ta'ala shi ne yadda kake gazgatawa a cikin ranka cewa ka yarda Allah yana jinka kuma shi yake amsawa ka haƙiƙance ka sa wa ranka cewa lallai Allah ya ji ka kuma zai biya buƙatarka da gwargwadon yadda ya ga ya dace ya biya domin wajen biyan buƙatun Allah yana da hanyoyi mabambanta da yake biyan buƙatu ta yi abin da ka roƙa ka ga ka same shi yadda kake so wani kuma in ka roƙa ba za ka gan shi da kake so ba sai ka ga akasin abin da kake so to a cikin ilimin Allah wannan ya fiye maka wani kuma ba za ka ga komai ba ta yi Allah ya kaɗe maka wata musiba ne sakamakon abin da ka roƙa wani kuma duka ba za ka gani ba sai a lahira sai yake cewa kuma wai mutum ne ba shi da kokeke amma kuma ya zo yana addu'a yana cewa Allah ya ba shi jifa-jifai anya babu izgili a ciki babu izgili a ciki babu wani abu da yawa Allah girma wai ka ce dan kai kana ganin kamar baka kai ba ka roki Allah da babban masaki kamar da Bahaushe yake cewa ka roki Allah arzikinsa amma dai kamar yadda muke cewa jama'a wato mu daina fahimtar cewa in an ce a yi addu'a duniya kawai ake nema waɗannan kwanaki masu albarka abinda ake so ka ba da muhimmanci wajen roƙon lahira ku duba hadisin Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi cewa in na ga lailatul qadari me zan roƙa addu'a da ya koya mata addu'a lahira ne Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni so da haka mu daina tara energy din mu ga baki daya akan roƙon duniya kawai mu dinga sirkawa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar shine kamar yadda ya zama wai wani abin labari kaji ana cewa wai ƴan mata sun fita tahajjudi da zawarawa da irin waɗanda suka daɗe ba su yi auren nan ba suna ta kiran sunayen mazaje wajen su aure su wallahi abin yana bani mamaki ne yana bani mamaki dan na ganin akwai wato akwai rashin sanin daraja addu'a addu'a da ake cikin dare a ce duk ta takaici kawai akan Allah ka sa wani ya ji dole sai ya aure ni ina ganin wannan addu'a an yi misutilizing ɗinta an yi underutilizing ɗinta yau kuma mutum ya roƙi albarka kawai da alkhairi sai zama a cikin alkhairin sai Allah ya kawo miki miji na gari ba sai kin ayyana ba ki bar wa Allah ya ikonsa sannan ya ce yana roƙon addu'a yana fama da wata damuwa babba to Allah ya yi mana damuwa gaba ki da Allah kuma ya biya buƙatu na alkhairi idan mutum yana so ya yi nafila na sunanin rawatib bayan sallar isha raka'a biyu kuma sai gashi an fara sallar tarawih yaya zai an tambayi al'allama Ibn Baz rahmatullahi alaihi irin wannan tambaya wai shin a lokacin ramadana mutum zai daina yin sunanin rawatib ne musamman bayan isha yace a ba za ka daina ba limamai ne ya kamata su gyara su dinga ba mutane dama wanda yake so ya yi wannan nafila raka'a biyu ya yi ta kafin a fara sunanin rawatib yace amma shi baya ganin dacewar idan an gama sallar ashan kuma ka tashi ka sake yin wata sunanin rawatib domin lokacinta shi ne bayan sallar isha immediately so da ka kamata ya yi limamai su canza tsarin da suke bi idan an gama sallar isha sun ba mutane dama an yi tasbihi su ɗan ƙara wanda yake son yin irin wannan sunnatu ma ba'da isha sai ya kayansa kafin a fara yin sallar tarawih wannan kuma yana magana ne wai akan wai bambancin sadakin budurwa da bazawara da wanda mijinta ya rusu wannan irin karatu ne jama'a ne bambancin sadakin bazawara da budurwa da wanda idan ka je kana nema a wurin iyayenta sa ga maka nawa sadakin ta kawai shike sa ga maka nawa sadakin ta ni ba san sadakin ta za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe insha Allah za mu sake tashi daga fadin Allah da yake cewa هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله منا روكم كسامنا البركة أوتر رمضان كأمسى منا دن أيكم الخير دا مكي الله كغفرت منا ذنوبنا كتشكر منا شيء أتشكر وطن دا كتي أنت تاوى دا قوتا زوى الجنة الله كميمي تامنا شيء كتشكر منا شيء دا البركة منا سنجي أم أم مسلمين غزة أتشكر الدعاء الله كزما غاتنسو الله كقوم سأوكي الله أن تشتر دسو الله كيني غاتنسو ya Allah mu ma ba mu da karfi ko dabarar da za mu taimake su Allah kai kake da karfi da dabarar da ka taimake su ya Allah muna mika bukatun mu da nasu gabaki da zuwa gare ka kai ne mai amsawa kai ne mai biyan bukata a koda yaushe Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi